Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum ban bukarin taki haƙin dan Adam. A yau sabon shirin yana jihar Nasarawa kan batutuwa biyu da muka rufe batun su a shirye-shiryen baya-bayan nan. Amma saboda dalilai masu ƙwari suka sa zamu ɗauko batutuwan wato kan batun ƴan ƙabilar Igbo da kuma mahaifarsu ta Asaki. Sai kuma batun binciken zargin ɗaukar ma'aikata ta hanyar damfara a babban asibitin tarayya na Kebbi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Idan watakila za a iya tunawa, shugaban al'ummar Igbo mazauna yankin Asakiyo, Mr. Jonathan Isua Aku, da kuma sakataren kungiyar al'adun Igbo na ƙasa Christopher Alu, sun bayyana damuwa kan halin da ƴan ƙabilar suka shiga a yankin na Asakiyo. Tun gabannin halaka babban jagoransu Baba Alakiyo a 2014 da ke kamfen ɗin Mbatse wato ƙabilar ta samu madafin iko a jihar. Sun nuna filin ciki da gaskiya takardun da suka yi ta rubuta na roƙon a basu dama su koma gida don tarwatsewar tasu na shafar tarbiyyar yaransu. Jin wannan shiri ya sa babban lauyin ƴan ƙabilar Alago barista Muhammad Usman Alegu neman shigowa shirin nan don nuna har yanzu da sauran rina a kaba. Dan da awar rashin hukunta waɗanda suka yi kisan gilla a cikin ƴan Igbo. Barista Ilegu ya ce har sun shiga yarjejeniya akan waɗanda ba su da laifi su koma yankin. Amma sai da tawon Igbo suka hana lauyansu, barista Anthony Achika sanya hannu kan yarjejeniya.
A ƙarshen gaskiya na saurari waɗannan program, muna participating a cikin waɗannan Judicial Commission of Inquiry, most especially a crisis da ya faru a nan jihar Asakiyo. Muna ji interview da somebody Aku ya ba da shi. Ina son tabbatar muka cewa duk maganganun kaga ya faɗa nan wallahi ba gaskiya a ciki. Rashin gaskiyan shine na farko ya ce mutanen Alagun Asakiyo sun kore su sun hana su zuwa Asakiyo wannan is not true. Abu da ya kawo wannan crisis din na Asakiyo ya faru on the first day of June 2012, ya faru on the 30th day of May 2012, ya faru kuma on the 27th day of October 2012. Wannan crisis din abin da ya faru sun attack in Asakiyo on 3 occasions, sun kashe mutane. Sun halakar da rayuka.
Barista Muhammad Ilegu, shin kana mai da martani kan abin da shi Jonathan Aku yi magana ne ko kana mai da martani gaba ɗaya na matsayar mutane a Asakiyo ne?
Ina mayar da martani a kan gaba. Ka san magana suka
fara guda biyu. Amma kafin ka ci gaba, shi Jonathan ya yi magana ne a madadin al'ummarsu ba a madadin kansa ba ne shi kaɗai.
Wannan a madadin al'umman Asakiyo ne ke magana a kai. Duk wanda aka yi mishi laifi zai buƙaci a mishi adalci. Kasan su sun kira domin a yi musu adalci. Na farko domin su koma a Asakiyo, ko ba gaskiya ba, sun ce tun da aka yi rigima aka kore su ba su koma ba. Wannan rigima ba wai rigima ne kurum ba. Rigima ne wanda kowa ya san shi a ƙasar nan an yi shi na Lakiyo, wani baba a Lakiyo. Su suka haddasa waɗannan masifan suka kore mutanen Asakiyo for over 2 years ba sa nan a garinsu. As though Wahhabi suka zo suka taɓa Fulani suka yi faɗa rigima da Fulani da sauransu, security agents suka zo suka kore su a Asakiyo tun da mutanen Asakiyo suka dawo Asakiyo. To kagan maganar zuwansu Asakiyo ba a hana su zuwansu Asakiyo ba, kuma ba wanda zai hana ni a doka duk wanda ya zo na wuri shekara 15 ya zama ɗan ƙasa ko ba gaskiya ba. Amma for them su claiming cewa wannan ya zama ancestral home nasu, gaba ɗayan su wanda suka zo wannan wurin, wallahi tallahi zan rantsa muka da Allah duk wanda yake su siya ya zo na wannan garin Asakiyo ba an ife shi na Asakiyo ba ko ba gaskiya. Damuwar su shine maganar su dawo Asakiyo. Idan za su dawo Asakiyo bayan da za a yi, su kansu sun ce ba wanda ya hana su zuwa Asakiyo. Because ayyukan da su suka aika da shi ya hana su zuwa cikin garin Asakiyo saboda kisan da suka yi ma iyayen mutane, kuma suna kallon su kirikiri suke wayannan ababa. Kuma har yau nan da ina muka magana na an je Judicial Commission of Inquiry, an je Commission of Inquiry set by His Excellency Alhaji Umaru Canku Almakura, an indakti mutane, har yanzu wayannan mutane ba prosecuted nasu ba, suna zo ne suna yawo a cikin gari.
Bisa wannan zargi da aka yi kan dattawan Igbo na hana lauyan sanya hannu kan yarjejeniyar, mun sake koma ga babban sakataren raya al'adun Igbo na ƙasa, Mr. Christopher Alu.
Wannan zancen da kana kawo cewa Igbo suka hana lawyer Barista Anthony Achika ya sa hannu, mun National Egg da mamu da wannan sani. Idan an hana su sa hannu, wannan baya tare da mu, ba mu san da wannan ba. Amma abin da mun sani, na gaya maka cewa mu a National Egg da kwanakin baya mun so mu sa hannu a cikin magana. Ni zan sake nana ta wannan wuri, mu da mutane a Lago, mu dai ne, mu yan wan juna ne, ba mu taba yin fada ba in ba rikici da ya taso a 2007 ya sake repeating a 2012 ba da kuma 2014 ba ba ka ba ba mu taba yin rikici ba muna wasan juna ne har yau we are living in peace and in fact duk wanda yana so ya kawo wani fitina tsakanin Egon da Lago mu riga mu wuce wancan wurin mu yan wannan muna zama tare muna rayuwa tare muna makaranta tare muna aure tare duk abubuwan muna yin tare so ina so da son samu yanzu yayu ka kira ni lawyer Barista Antonio Akita wasu Egon sun hana shi ya sa hannu domin su ne suka yi zama shine da kanshi zai iya faɗa maka menene in ma kowane abu haka shine zai faɗa domin mu ba mu yi zama da su ba muna da niyya ne mu yi zama amma har yau ba mu yi zama ba
wannan kenan gabatun binciken da kwamishinan yan sanda na jihar Nasarawa mai yaƙi Muhammad Babe yake yi kan mutane takwas da ake tuhuma da hannu wajen karɓan miliyoyin naira don ɗaukar ma'aikata a babban asibitin tarayya da ke Kefi amma lamarin ya zama damfara Hukumar asibitin ta ba da takardar ɗaukar matakin ladabtarwa kan ɗaya daga ma'aikatan asibitin wanda ya zanta da shirin nan kan akasin da aka samu. Yanzu a tuna Yahaya Shafale ya yi magana inda ya nuna damuwarsa kan yadda ya ce haƙiƙa ana samun badaƙala a asibitin. Hakan ya janyo masa faɗawa tsaka mai wuya. Kamar yadda muka yi a baya, mun sake tuntuɓar shugaban ma'aikata na asibitin Muhammad Habibu Nagoggo. Wanda ke cikin waɗanda 'yan sanda ke yau bincike da mun bahasin bawa Shafale takardar barazanar ladabtarwa. Shugaban ya nuna ba shi da masaniya kan takardar, duk da ya ce ba daidai ba ne, fallas magana da ba a gama bincike a kai ba.
To, ni kamar da muka bayani ai magana ana bincike a FMCK. Magana kuma police lokacin lafiya suna bincike. To, yanzu ana kan bincike nan ba mu san inda aka kaya ba kuma a namu tafiyan ba ba mu dama mu ta magana da ku haka jarida ba to muna ganin inda bincike nuna kaga kuma za ku fi mun labari ai
wato malam Muhammad in an duba kai ne shugaban ma'aikata na wannan asibitin gaba daya
a ba ni ba dai akwai shugaban na asibitin da rasa admin ne kawai
eh shine ai shugaban ma'aikatan kenan shine admin
a haka ne
eh admin shine shugaban ma'aikata fasaran kenan ba shugaban asibiti ba
haka
To, ai, a matsayinka na shugaban ma'aikata a wajenka za a samu irin waɗannan labaran ai.
Labarai wani iri ke nan.
Wato, halin da ake ciki don na san akwai kwamiti da aka kafa na nan cikin asibiti da ke gudanar da bincike kan wannan abu da ya faru.
Akwai shugaban asibitin Elkaya. Shi ka kafa kwamitin nan, zai ba ka labarin sahihi ko kuma ka neme shi ya ba ka namba na shi kwamitin chairman. Shi zai ba ka. Abin da ke kasa tun da shi ne kwamitin chairman.
Malam Muhammad Habib tun wancan lokacin zuwa yanzu menene ya faru? An sake neman ka da wata magana?
A ina a asibiti ko a police?
Eh da ƙarƙashin da nan ka asibiti a kai ne babba a wajen ai.
Ba wanda da na riga na afiya ka. Before them na ba su abin da na sani na ba su abin da nake da shi a hannu ba wanda ya neme ni har yanzu.
Malam Habib me ya faru ne na ji labari kun ba da takardar kwairi ga ɗaya daga ma'aikatanku da ya yi magana da mu me yasa kuka yi haka
ni wallahi ban sani ba kuma ban san da ba shi kwarewa wallahi ban sani ba ban san da ba shi kwarewa gaskiya
mun samu kofin takardar kwairi din cewa ya yi magana da muryar Amurka saboda haka shi yasa aka ba shi takardar gargaɗi da masu bincike
ban san da mai cewa ba shi kwarewa ni ma yanzu ina ji a bakinka ne yanzu
amma kai baki da hannu kwata-kwata a kwairin nan
a bari da hannu bari da ban san ma ba shi kwari ba ban san ma wanda ya ce a ba shi kwari mana ban sani ba gaskiya
a ƙarshe ai waɗannan Muhammad Habib dukkan ma'aikatanka ne ai na gargajin aikinka ai
shi kwari Elkaya kafin a ce a ba mutum ko da sai wani ya ba da umarnin haka ai ka bincika wa ya ce a ba shi kwari
Sauraro abin da ya sawa kenan a shirinmu na yau sai a kasance da wani sabon shirin idan Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yaren Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.